Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19:31:49:60 sai kilohertz 1,530 a matsakaicin zango a wasu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma suna ya kama mu a kai tsaye akan tashar Radio Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a noma download da kuma niya a kuma ana iya samu a Alpha Radio na kuma sun da ke kasar Ghana masu na'urar computer ko a duk lokacin da suke son kama tashar ko suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saurawa da ku a yau alhamis 14 ga watan yuni na shekarar 2018 madan ibrahim ayo ne daga nan birnin washington dc kada mahmud lalu muke farin cikin daukan da wani kamu ku shirin daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa ga kanin labarai
shugaban sudan ta kudu salva kiir da jagoran yan tawaye rekin mashar za su hadu gaba da gaba a ranar 20 ga wannan wata Amurka ta ce tana saran nan da shekaru biyu da rabi kore ta arewa za ta wargaza makamanta na nukiliya. Majalisar Dinkin Duniya ta amince da wata matsaya wacce ta yi kiran a samar wa Falastinawa fararen hula kariya a yankunan da Isra'ila ta mamaye.
To madan da kanin labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa jami'an 'yan sandan Najeriya sun koka saboda rashin biyan su albashi na watanni.
Daga Yobe zuwa Borno dukkan mu ba wanda ya samu naira daya. Akwai waɗanda muna tare da su wata uku ma ba a biya su albashi ba wata hudu.
A can jihar Bauchi ko mazaban kakakin majalisar wakilai na Najeriya ne Yakubu Dogara suka ja masa kunni
a takaice sun ce suna jawa dannan namu kunni akan cewa ya cire hannunsa daga duk abin da ya shafi takun saka tsakanin majalisa da fadar shugaban kasa
sai kuma mu kawo muku karatun Qur'ani mai tsarki albarkacin watan Ramadan sai Grace Alheri Abdul wanda za su shigo da shirin ta na domin iyali amma duk wannan sai kun cika kun labaran duniya
To jama'a assalamu alaikum. Shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir da jagoran yan tawaye Riek Machar za su hadu gaba da gaba domin tattaunawa a ranar 20 ga wannan wata na Yuni a Addis Ababa a wani yunkuri da Prime Minister Ethiopia Abiy Ahmed ke yi na shiga tsakani domin a cimma matsaya ta zaman lafiya tsakanin bangarorin biyu. Kakakin Machar ya faɗa a wata sanarwa da ya aike ta kafar email cewa sun yi na'am da wannan yunkuri. Kuma hakan zai kara kwarin gwiwa a kokarin da ake na neman maslaha. Nan take dai babu wani tsokaci da gwamnatin ta Sudan ta Kudu ta yi da kungiyar kasashen gabashin Afirka ta IGAD dangane da wannan taro da aka shirya. Amma kakakin Kiir Atene Wek Atene ya kutunta goran gayyata zuwa wannan taro a matsayin mai muhimmanci. Kakakin jam'iyyar SPLM mai mulki Mabion Garan ya tabbatarwa da shirin muryar Amurka na South Sudan in Focus cewa Machar zai taso daga Afirka ta Kudu zuwa Ethiopia domin halartar wannan taron. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce suna sa ran nan da shekaru 3.5 Koriya ta Arewa za ta kwance ɗamarin makamanta na nukiliya da gasken gaske. Kalaman na Pompeo waɗanda ya yi a jiya Laraba na zuwa ne kwana guda bayan da shugaba Trump ya rattaba hannu akan wata yarjejeniya da shugaban Koriya ta Arewan Kim Jong-un wacce ta nemi a kawo ƙarshen shirin makaman nukiliyan na Koriya ta Arewa. Sai dai a cewar 'yan majalisar dattawa a ɓangaren 'yan Democrat Senator Jin Shaheen akwai sauran jin aiki a gaba kafin duniya ta numfasa dangane da makaman nukiliyan na Koriya ta Arewa.
The nuclear threat will not be over until they have dismantled their entire nuclear establishment and removed.
Tace wannan barazanar nukiliya ba za ta kau ba har sai sun gurgaza baki ɗayan cibiyar makamin nukiliyan su kawar da fasahar bunƙasa makamin baki ɗayan sa. Shi kuwa Senator John Cornyn na bangaren ɗan Republican ya faɗa muryar Amurka cewa duk da wannan taron kolin da aka yi a Singapore babu abin da zai canza dangane da matsalan lambar da ake nuna wa hukumomin Pyongyang.
The way I interpret this first meeting, which of course is surprising to everybody, is that it's kind of like...
Yace fasarar da nayi wa wannan taro nasu na farko wanda ya zo wa kowa da mamaki ita ce kamar 'yan damba ne biyu suka yi musabaha gabanin su fara dambatawa ba a fara ainihin tattaunawar ba. Majalisar Dinkin Duniya ta amince da wata matsaya da aka cimma a jiya Laraba wacce ta yi kira da a samar wa Falastina fararen hula kariya. Waɗanda suke zaune a ƙarƙashin yankunan da Yahudawa suka mamaye. Wannan kira na zuwa ne bayan da Amurka ta daƙile wani yunkuri makamancin wannan a kwamitin sulhu na majalisar. Bayan kai ruwa rana da aka yi bayan wani ƙuduri da Amurka ta gabatar wanda ke Allah wadai da ƙungiyar Hamas ta Falastinawa ya gaza shiga cikin wannan ƙuduri. An amince da ainihin ƙudurin da ƙuri'u 120 yayin da mambobi 8 suka nuna adawarsu sannan wasu mambobi 45 suka kaurace wa kaɗa ƙuri'ar. kudurin da ya bai ambaci kungiyar Hamas karara ba amma kuma ya Allah wadai da duk ayyukan gallazawa fararen hula kama abin da ya hada daga ayyukan tadanci da na tunzura jama'a zuwa lalata dukiyar jama'a kudurin har ila yau yayi tirar da duk wani yunkuri na amfani da karfin da ya wuce kima tare da nuna bambanci da dakarun Isra'ila ke yi akan Falastinawan labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Shugaban Amurka Donald Trump ya ce farashin mai yayi tashin goren zabi yana mai dora laifin akan hukumar wato OPEC kungiyar kasashen dake da arzikin man kenan. Ajila Raba Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa farashin mai ya tashi sosai OPEC ta yi halinta hakan babu kyau. Kungiyar ta OPEC mai membobi 14 da suka hada har da Saudiya, Iran, Iraki, Kuwait da Venezuela kan samar da kashi 40 na man da ake hakowa a duniya. Wanda kusan kashi 60 cikin 100 na adadin wannan man akan sai da shi ne a kasuwannin duniya. A da lokacin da kungiyar ta OPEC ta yanke shawarar ƙara adadin man da ake hakowa ko kuma akasin hakan, matakin kan shafi farashin mai a duniya, lamarin da ke shafar masu amfani da man da kuma hadadar kasuwancin sa. A shekarar 2012 ne shugabannin wato shekarar 2016 ne shugabannin kungiyar ta OPEC suka cimma wata matsaya ta rage adadin man da ake hakowa zuwa ganga miliyan 1.8 a kowace rana domin a rage kwantan da yake yi a kasuwanni to kuma daga lokacin ne farashin man ya tashi daga ƙasa da dala 30 kan kowace ganga zuwa sama da dala 70 shugaban hukumar da ke yaki da cuta mai kare garkuwar jiki ta HIV AIDS a Majalisar Dinkin Duniya Michelle Sidibe ya ce an kai wani muhimmin mataki a yankurin da ake na kawo ƙarshen wannan bala'i nan da shekarar 2030 a wata hira da ya yi da muryar Amurka Sidibe ya ce tsakiyar wa'adin kawar da wannan cuta na da matukar muhimmanci domin mataki ne da zamu yi waiwaye mu ga abin da aka yi a baya yana mai cewa wannan shekara ita ce tsakiyar wa'adin da kasashen duniya suka shata na kawar da cutar kuma an fi mai da hankali ne akan yankunan da wannan cuta ke saurin tasiri akan su kididdigar da aka yi a shekarar 2016 ta nuna cewa kalla mutum miliyan 36.7 ke dauke da kwayar cutar HIV sannan an samu kusan mutum miliyan 2 a matsayin sabbin wadanda suka kamu da cutar kana mutum miliyan 1 suka mutu daga cutar a wannan shekara Abun farin cikin anan kamar yadda kididdigar ta nuna shine an yi nasarar fadada hanyoyin samar da magungunan da ke rage kaifin cutar inda kusan mutum miliyan 21 suka samu magunguna a shekarar ta 2016 lamarin da yasa aka samu raguwar mutanen da ke mutuwa daga cutar ta AIDS da kashi 1 cikin 3
duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Sabon mu fara da rahoton da ke cewa ƴan sanda a tarayyar Najeriya sun koka akan rashin biyan su albashi na watanni da dama. Ga Nasiru da Malika da ƙarin bayani cikin wannan rahoton.
Yayin da jami'an ƴan sandan Najeriya ke fama da rashin albashi na tsawon watanni, ɗaya daga jami'an da aka tura da Dabci a jihar Yobe don aiki na musamman ya bugo waya. Jami'in wanda ya buƙaci na ɓoye sunansa ya ce rashin albashi da allowance na naira 1,000 wuni ga zaratan ƴan sanda irinsa da ke yankunan da ke da gyauran ƴan ta'adda akwai kasadar samun koma baya.
Allowance kam tun watan ɗaya daga Yobe zuwa Borno dukkan mu ba wanda ya samu naira ɗaya. Akwai waɗanda muna tare da su wata uku ma ba a biya su albashi ba wata huɗu ga iyalai ga wannan. Ka zo operation kana zanne da yunwa kana tunanin ya zaka biya wa ƴaƴanka buƙatun ga kuma kana wajen operation ta wanne ɗaya zaka ci muna ganin gwamnati da za ta yi mana adalci yasa za mu miƙa koken mu maybe ko ta manta da mu wanda don Allah muna neman taimako ta taimaka mana ta tuna da mu dan allowance din mu da muke dan samu mu sarrafa mu dan ga azumi gashi har yanzu ba mu samu mun saya wa yara abin sallah ba mu sai komai ba ba mu samu ma wanda za mu yi maganin yunwan ciki mu ba ballanta za mu yi maganin wani abun da
wannan ya dace kamar ana kira ga ta jami'an ƴan sanda ya zama sumi masu sadaukarwa ne ga ƙasa kuma me zai faru wannan bai nuna cewa kamar kun fara sarewa da wannan aikin da kuke ba
karade haka ne muna sadakarwa shi din ne yasa tun January har yanzu muke zanne dole komai da zaka yi sai in ka samu abincin da ka dan saka a cikin ka amma ka dalla da yunwa ai aikin bare yiwu ba ai
kamar kunnan babban sufetin ƴan sandan Ibrahim Idris ya bada umarni ga jami'in kudi na rundunar da bincike dalilin da ke sa albashin ƴan sanda ke makalewa daga wani sabon tsari a ofishin babban iyakanta na tarayya. Bala Ibrahim shine mai taimaka babban sufetin kan labaru.
Kakakin rundunar ƴan sanda ya bada sanarwa a ga yawa mutane cewa fa matsalar nan ba daga nan bane, matsalar nan daga ma'aikatar kuɗi ne. Idan sun san ba su da kwari da ƙarfi to gara a dawo da abin a koma yi yadda ake da. Amma ba daidai bane a ce mutum ya an tura shi aiki ya bar iyalinsa ya je ba dare ba rana ga ruwa ga iska ga zafi ga duk abin da ka sani. Karshen wata a ce ba a biya shi ba. Wasu yanzu an yi wata biyar, wasu shida, an ce ma wasu bakwai. Yace saboda Allah kai idan aka yi maka haka zaka ji dadi. Shi wannan jami'in yace ba zai ji dadi ba. Yace to mu muna zaune a cikin office muna cikin air condition wasu suna jeje. Wallahi ya budewa mutumin nan har sai da naji wani iri in kaga yadda yake ma. Yace wallahi zan je in kai kara gaba idan wata yace za a samu matsala fa domin waɗannan mutanen suna aiki. Dan me yasa kuma haƙinsu ba za a biya su ba? Yace ba ruwansa yana so ya masa bayani yace a yace shi baya so ma yaji. Abin da yake so kawai a biya ko ta yaya amma ko me za a yi? Yace kawai a je dole ne ya tare a ma'aikatar kuɗi ya gaya musu san yadda za su yi a biya mutanen nan. In ba haka ba zai je ya gaya wa shugaban ƙasa. Wallahi ransa ya ɓaci ya ƙi ma duk wanda ya zo. Mutane da yawa sun zo suna ko a rigitse yau yake.
Lamarin albashi ko isani ga 'yan sanda ya kasa zama tarihi a Najeriya, inda kuma hakan ba mamaki ke sa wasu 'yan sandan zarmiya ko neman na goro a kan tituna. Da zarar mutane sun fara tausaya 'yan sandan sai kuma wani labari ɗaya na zaluncin 'yan sandan ya sanya mutane janye tausayin zuwa gagarumar hamayya. Nasira da Malika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To Allah ya kyauta, a can jihar Bauchi ko ƙananan hukumomin nan ne da kakakin majalisar wakilan Najeriya Yakubu Dogara ke wakilta suka bukace shi da ya nisanta kansa da batun tsige shugaba Muhammadu Buhari. Idan ba haka ba ko za su ɗauki mataki a kansa. Ga Abdulwahab Muhammad da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Shugabannin APC ɗin waɗanda sun fito ne daga mazaɓar da shi kakakin majalisar wakilai Yakubu Dogara ke wakilta sun gabatar da ƙorafin nasu ne a rubuce mai ɗauke da sanya hannun jagororin su guda 18 suka miƙa ga hannun muƙaddashin shugaban jami'ar APC ɗin na jihar Bauchi Muhammad Hassan domin kaiwa shugabannin uwar jami'ar na ƙasa na kuma tattauna da shi game da abin da takardar ta kunsa.
Sunana Muhammad A. Hassan, muƙaddashin shugaban jami'ar APC na jihar Bauchi. Sun yi tattaki sun zo mu kuma suka kawo mana koken abin da mu ma ya dame mu dama da muka ji shine maganar suka taho a kanta na cewa ɗaya daga cikin 'ya'yanmu a wannan jiha kuma mutum na hudu a harkar mulki a ƙasar nan wato Honorable Right Honorable Yakubu Dogara, speaker na kakakin majalisar tarayya ta ƙasa, cewa akan maganar da aka yi na maganar tsige shugaban ƙasa da wasu majalisa suke barazana wato join wannan majalisa ta gwayensu guda biyu haɗaka na dattawa da na wakilai wanda aka yi. So wannan shine abin da ya taho da su su wai na gane hukumomi na tafawa balewa bagwaro da das.
Me suke buƙatar da a yi ne akan wannan koke nasu?
A takaice sun ce suna jawa ɗannan namu kunni akan cewa ya cire hannunsa daga duk abin da ya shafi takunsa a tsakanin majalisa da fadar shugaban ƙasa. Sannan suka ƙara da cewa idan kuma ya ƙiya cire hannunsa daga wannan harkar to su kuma suna da matakan da za su ɗauka.
Sai dai kuma wasu hadiman kakakin majalisar wakilan Honorable Yakubu Dogara sun gana da manema labarai.
Ni ne Dr. Audu Gani Bogoro. A dangantakan Yakubu Dogara da shugaban ƙasa tun farkon fari a lokacin da za a yi zaɓe na primary shine agent ɗin Buhari a Lagos da aka yi zaɓe. Kuma ina ji akwai lokacin da Buhari bai da lafiya, Dogara yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi taka suka yi tsayin daka su tabbatar cewa ba a jijjiga kujeransa ba. Kuma a lokacin da yake campaign ma coci-coci yake shiga yana cewa duk wanda ba zai zaɓi Buhari ba kar ya zaɓe shi. Saboda haka tsakanin Dogara da Buhari kaman Juma ne da Juma ne da ɗan Juma da ɗan Juma.
Sunana Honorable Elias Ibrahim Zol, ni mai tallafawa babban mai tallafawa kakakin majalisa ne akan abin da ya shafi majalisun jihohi da kuma ƙananan hukumomi. To gaskiya irin waɗannan maganganu da suke faruwa soki burutsu ne wanda yake duka ba su da tushe, saboda ni na san Right Honorable Yakubu Dogara ba yadda za a yi a haɗa kai da shi saboda a ci zarafin shugaban ƙasa. Wannan ɓatanci ne ba wani abu ba.
Shin kun ga wa Yakubu Dogara ga abubuwan da suke faruwa a sanadiyar ganinsa da aka yi a wajen wannan taro wanda yake daga baya fito fili cewar
shiri ne na neman tsige shugaban kasa.
To wato abin da yake faruwa a cikin wannan abin shine shugaban wannan majalisa din nan. Ba yadda za a yi a ce shugaban majalisa ya je wurin ko in yana so ya kare muradun shugaban kasa, ba yadda zai yi daga waje. Dole ya kasance a wannan waje, ta wannan wuri ne zai iya amfani da wannan dama da yake da shi na shugaban majalisa kuma ya kare muradun shugaban kasa. So haka ya shiga ne da niyyar cewa lallai abubuwan da ake shirin nan fa ba zai yi ya taba shi shugaban kasa ba.
Abdulwahab Muhammad Mura, Amurka, daga Bauchi a Nigeria.
To yanzu kuma ga karatu Alkur'ani mai tsarki albakacin watan Ramadan.
Sunana gwakayyata mamma Taibu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. صدق الله العظيم.
To Allah ya karba, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu yanzu agogo ya ce karfe 1 na tsakar dare da minti 16. Ga kuma shirin mu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka, baro ki ka san ka mai ba. Ku jama'a tambaya nike da. Ku jama'a tambaya nike da.
Ranar Litinin za a yi jafa duka ko kuma wake da shinkafa. Ranar Talata za a yi dambu ko kuma jollof rice. Ranar Laraba sannan wanda aka ba su umarni su kawo makaroni su ma za su zo a dafa. Sannan ranar Alhamis za a yi kwai da alala. Sannan ranar Juma'a kuma za a kawo yogurt da madara da dan biskin, haka su ma za ana ba su.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Bayan shekaru biyu da kaddamar da shirin ciyar da kananan yara da abinci a makarantun gwamnati na Najeriya da kawo yanzu ake gudanarwa a jihohi 24 na kasar. Shirin domin iyali yayi nazarin wannan tsari da bincike nuna yana cike da kurakurai da matsaloli, kama daga rashin bada kuɗi akai-akai ga masu dafa abincin zuwa yanayin rashin tsafta da inganci. Tuni dai masu bibiyar yadda wannan shiri ke tafiya ke bayyana fargaba kan irin wannan abinci da gwamnati ke baiwa ɗalibai. Dr. Usman Muhammad Ibrahim na sashen kula da cututtukan al'umma ya fayyace matakan tabbatar da tsaftar abinci musamman ga kananan yara ɗalibai.
Tsaftar abinci yakan fara ne daga gona a ka'ida har zuwa lokacin da za a ci abincin nan. Sannan lokacin da aka ainihin yi girbi, aka ɗauko shi daga gona, lalle sai an sa ido an tabbatar cewa ba abin da ya taɓa shi wanda zai gurɓata shi har zuwa lokacin da za a dafa abincin nan. To a lokacin da za a dafa abinci, abu mai muhimmanci shine a ina aka dafa shi kuma waye dafa shi. Shi kanshi mai dafa abincin yana da isasshiyar lafiyar da ya kamata a ce ya dafa abincin nan, sannan kuma a zo wurin da za a bada abincin nan ga 'yan makaranta. Domin hatta masu bada abinci ya kamata a ce ana duba su a makaranta a ga cewa suna da isasshiyar lafiyar da ba za su yaɗa cututtuka ga yara ba. Ya kamata a ce wurin dafa abinci mutum ya sa hula, kuma wurin da ake bukata an sa safa. Har ila yau ya kamata a ce akwai kaman yar riga da za ta kare wace da banci ta abincin nan ba ta na gida bane, kuma an yi amfani da kwanuka masu tsafta, kowane yaro an bashi a kwano mai tsafta. Sannan a ludayi a tabbatar cewa mai tsafta ne. Har ila yau ya zamanto cewa lokacin da ake bada abincin akwai wanda zai tabbatar cewa ana yin shi akan yanda ya kamata.
Kamar yadda muka alkawarta muku makon jiya, mun nemi jin ta bakin hukumar CRC da aka dora wa alhakin sanya ido kan yadda shirin ciyar da daliban ke tafiya a jihar Kano. Ta kuma amince cewa akwai kalubale da suka dabaibaye shirin, amma tace tana daukan matakai. Alhaji Sagiru Gamba ɗan Musa, sakataren hukumar, yace babban kalubalen da ake fuskanta ita ce daga cikin mata 13,470 da aka tantance domin kwangilar dafa abinci waɗanda ke samun kuɗin aikin ba su kai rabin haka ba, kuma su ma ba sa samu akai-akai. A cikin hirarsu da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari, ya bayyana rawar da hukumar CRC ke takawa a aiwatar da shirin.
Rawar da ita hukumar CRC take takawa bai wuce irin dubawa da sa ido a kan yadda an samu nasarar wannan al'amari, domin program ɗin ka duba gaba ɗayansa na gwamnatin tarayya ne, su kuma a ka'idar su za a ci da yara ne daga aji ɗaya zuwa aji uku, sannan gwamnatin jiha kuma za ta ciyar da 'yan aji hudu zuwa shida. Saboda haka wannan ta sa dole yanzu mu jajirce mu ga cewa an samu nasara wannan al'amari tun daga farko har zuwa ƙarshen sa.
Amma akwai bayanan da suke nuni da cewa tsarin yadda kuke ciyar wannan kamar akwai gyare-gyare, misali azubawa ɗalibi abinci a takarda ko a leda da makamantansu.
To alhamdulillah wannan daman tsari ne wanda an riga an tarar jihar Kano daman tana yin ciyar wannan tun a baya. To amma matsalar da take fuskanta shine akwai robobi da ake tunanin mai girma gwamna ya ba da umarni za a yi su in Allah ya yarda. To amma ka san sha'ani irin na gwamnati ba a je kammala ba, amma da zarar an kammala idan kuka je makarantunan lafu kowa da robar sa za a zuba musu abinci a lafiyayyen abu, kuma za a ringa dafa abinci ma, domin muna tunanin tunda yanzu tsarin na federal gamma mata ne waɗanda suke dafa abinci suna saidawa a gidajen su ne ake kira vendors, don haka ba tsari ne irin na baya ba wanda muka yi wanda za a zo da murhu da tukwane a dafa abincin a makaranta a fito da shi a rarraba wa yara kowa ya samu. To sabanin wannan ne yanzu daga gidajen suke dafo abincin nan, amma duk da haka muna ta kokari mu tura wakilanmu NCRC na mazabu da nan sauran local government su zazzaga su ga ina ma ake dafa abincin nan, dan a sami kwanciyar hankali kuma a tabbatar cewa abincin mai tsafta ne.
To tunda ka ce jami'an ku suna kewayawa wurare da ake dafa wannan abinci, suna kawo muku rahoton cewa ga yanayin abincin, misali ana dafa taliya ta zama ta cakalkale ko kuma a kawo yaggota yana da tsami ko an dibga mata siga yayi yawa da sauransu?
Waɗannan abu duk abin an ce na farko ne dole ne an samu matsaloli nan da can, amma a halin yanzu muna ta kokarin yadda za a gyaggyara waɗannan al'amari. Yanzu misali masu yaggon lokacin da suka zo da farko ma akwai suka zuba sinadarinsu, sai ya kasance akwai da ta ɗan ɗauki kwanaki ba a yi raba yaran ba, wata ma yi haka muka yi muka ringa rufe ta, muka ce kuma lalle su yi kokari, sannan sun gyara abubuwan su yanzu yana tafiya smoothly. Sannan har ila yau masu dafa abincin nan su ma muna ta kokari, yanzu akwai kuma toci da bayan waɗannan wakilai namu waɗannan committee aikin su zazzagaya inna ma ake dafa abincin nan, idan hali ma yayi wata kin su ba da shawara a dawo dafa abincin mu a makarantu ta yadda za a ringa tsaftace abubuwan nan kai tsaye.
Wasu na cewa kamar babu jami'an kiwon lafiya da na tsaftar muhalli a tsarin nan naku, kuma su ma kaman gabanin makarantu da muka kekewaya su ma kamar 'yan kallo ne a tsarin nan.
To alhamdulillah mai girma deputy governor ya dauki mataki akan wannan, domin ya zauna da commissioner lafiya din kuma yana tunanin za a sako ma'aikatan lafiya din tsindin a cikin wannan tsari ta yadda za su samu su tsaftace wannan al'amari. Sannan kuma kafin ma matan nan su fara girkin nan, sai da muka kai su su ma'aikatan lafiya din suka tantance su, aka tabbatar ba su da cuta, babu wani abu wanda zai iya effectin din yaran nan wajen dafa musu abinci. Don haka yanzu mu mun tabbatar duk masu dafa abincin nan mata ne masu lafiya masu tsafta. Sannan kuma za a shigo da waɗannan wakilai waɗanda za su ci gaba da duddubawa ta yadda za su tsaftace al'amarin insha Allah.
Kana nufin cewa mutum 130 nan da ɗuriya da kuka tantance aka tabbatar da cancanta su yi wannan aiki har ma aka ba su, yanzu ana ba su kuɗi suna yin wannan aiki kenan?
to kudin da ake ba su har zuwa yanzu ba dukkanin suke samun su ba saboda akwai dan matsaloli da ake fuskanta a bankuna irin wannan dan sunaye da sauran su za a dan samu wata kalma ce guda daya ko bambancin suna ko kuma a BBN number wata kila ta bude account dinta da suna wanci a nan kuma tazo ta sa wanci to a irin wannan sune dan matsalolin da ake ta fuskanta amma dai na san dai fiye da rabi yanzu suna dan samun kudaden su wadanda suke ci da yaran nan dan haka ba kowa ne yake samu ba a halin yanzu
ko tunda alhakin duba wannan da tabbatar da ingancin nan yana wuyan ku ne kun gamsu da yawan abinci da mizanin sa da kuma ingancin sa da ake samu
ai kowace mace da take dafa abinci dama akwai timetable ko menu da aka shirya musu ranar litinin za a yi dafa duka ko kuma wake da shinkafa ranar talata za a yi dambu ko kuma jollof rice ranar laraba su kuma masu aggregators waɗannan wanda ake aka ba su umarni su kawo makaroni su ma za su zo a dafa sannan ranar alhamis akwai masu kwai za a yi a kwai da alala sannan ranar juma'a kuma za a kawo yogurt da madara da dan biskin haka su ma za ana ba su duk inda ka zagaya a makarantun nan zaka tarar ana yin wannan al'amari saboda haka tunda akwai menu da mun kowace mata an bata ta san abin da za ta dafa da kudaden wannan
to amma an ce ma fatsarin nan naku yana wabi misali idan aka yi shi tartar ya fara an fara a can sai ya katsewa a ji amma dai na sati bi sati uku kwata-kwata ma babu labari me yake faruwa ake samu wannan wabi
abin da yake faruwa wannan matsaloli ne daga su can gwamnatin tarayya tunda tsarin nan inda suna turo kudi kafin wannan kudin sati biyu ko uku ya kare watakila a ce an sake turo wani kudin to da sauki to amma matsalar shi ne idan sun turo kudin sati biyu sai sati biyun ya kare har a shiga wani satin kuma babu kudi to kaga kuma tsari ne na gwamnatin tarayya bayan za a yi musu bashi dole sai in sun sako kudi sannan a ci da yaran nan wannan shine tsarin da yake
ba iyakarta kenan ba idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za ku ji shawarin ƙwararru akan wannan shirin da kuma matakan da suke gani ya kamata a dauka domin ganin kwaliya ta biya kudin sabulu kafin nan a madadin wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com da alheri
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya
to ma Allah kafin mu karkare ga shirin mu na karshe wato labarai amma wannan kana takaice
gaban Sudan ta kudu Salva Kiir da jagoran yan tawaye Riek Machar za su hadu gaba da gaba domin tattaunawa a ranar 20 ga wannan wata na Yuni a Addis Ababa a wani kuri da Prime Minister Ethiopia Abiy Ahmed ke yi na shiga tsakani domin a cimma matsaya ta zaman lafiya tsakanin bangarorin biyu kakakin Machar ya faɗa wata sanarwa da yake ta kafar email cewa sun yi na'am da wannan yunkuri kuma hakan zai ƙara ƙwarin gwiwa a kokarin da ake na neman maslaha nan take dai babu wani tsokaci daga gwamnatin ta Sudan ta kudu da kungiyar kasashen gabashin Afirka ta IGAD suka yi dangane da wannan taro da aka shirya sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce suna sa ran da shekaru biyu da rabi Koreya ta Arewa za ta kwance da marar makamanta na nuclear da gasken gaske kalaman na Pompeo wadanda yayi ajiya Laraba na zuwa ne kwana guda bayan da shugaba Donald Trump ya rattaba hannu akan wata yarjejeniya da shugaban Koreya ta Arewa Kim Jong-un wacce ta nemi a kawo ƙarshen shirin makaman nukiliyar na Koreya ta Arewa. Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da wata matsaya da aka cimma a jiya Laraba wacce ta yi kira da a samar wa Falasɗina fararen hula kariya waɗanda suke zaune a ƙarƙashin yankunan da Yahudawa suka mamaye. Wannan kira na zuwa ne bayan da Amurka ta zakile wani yunkuri makamancin wannan a kwamitin sulhu na majalisar bayan kaiwar rana da aka yi bayan kuma wani ƙuduri da Amurka ta gabatar wanda ke Allah wadai da ƙungiyar Hamas ta Falasɗinawa. Shirin ya gaza shiga cikin kudurin an amince da kuma ainihin kudurin da ƙuri'u 120 ne yayin da mambobi 8 suka nuna adawarsu sannan wasu mambobi 45 suka kauracewa kada ƙuri'ar. Shugaban Amurka har ila Donald Trump ya ce farashin mai yayi tashin goren zabi yana mai dora laifin hakan akan OPEC kungiyar kasashen da ke da arzikin mai a duniya. A jiya Laraba Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa farashin mai yayi tashi sosai OPEC ta yi halinta hakan babu kyau. kungiyar ta OPEC mai mambobi 14 da suka hada Saudiya, Iran, Iraki, Kuwait da Venezuela kan samar da kashi 40 na man da ake hakowa ne a duniya.
To madalla da ta kai tutun labaran mu kawo karshen shirin yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman Mahmud Lalo da ya taimaka mu gabatar da shirin. Sai Cuba Hiro Judu ne wanda ya bada umarni da injiniyan mu Darrell Smith ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai anjima da hantsi mun dawo muku da wani sabon shirin.